Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu taron jamhuriyar Niger suna iya jin shirin nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 102.5 da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alon da kuma niyya dukkan sazangon FM. Masu na'urar computer ma suna iya jin mu yanzu kai tsaye da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu haron mu assalamu alaikum da fatan kuna da asari a lafiya sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri ga kanun labarai.
Shugaba Barack Obama na Amurka zai tunkari batutuwa da dama masu sarkakiya a wajen taron kolin kungiyar kasashe masu arzikin masana'antu da za a fara gobe Lahadi idan Allah ya kai mu. An ayyana dokar ta ɓaci a kan rashin bin doka da oda a can ƙasar Philippines bayan da aka kashe mutane 14 da kuma raunana wasu da dama. Sannan kuma an samu girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.6 a jihar Oklahoma da ke tsakiyar yammacin Amurka. Kuma an ji motsinta a ɓangare mai girma na tsakiyar Amurka.
To Allah ya kare.
Don haka idan zai yiwu muna roƙon wannan dattijo mai albarka mai adalci shugaban Najeriya da ya sanya baki a dawo a dinga ba su kuɗin Saudi Arabia, tunda ma dai dukkan nan ba America ake aikin hajjin nan ba.
Sheikh Abubakar Giro Argungu, a cikin wannan rahoto za ku ji cewa Saudiyyan ta bullo da sabbin hanyoyi na jifan shedan domin hana turereniyar da ta yi sanadin mutuwar mutane masu yawa bara. Rundunar ‘yan sanda ta jihar Taraba kuma ta fara binciken ƙungiyoyin sa-kai na ‘yan banga kan zargin wuce makaɗi da rawa. Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da shirin amsoshin tambayoyinku. Yanzu ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Yau Asabar da rana agogon ƙasar China, shugaba Barack Obama na Amurka ya isa birnin Hangzhou inda ya iske sauran shugabannin ƙasashe da za su halarci taron kolin kungiyar ƙasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G20 a takaice. Shugaba Obama ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar China, shugaba Xi Jinping, kafin taron kolin, inda suka ba da sanarwar cewa sun daddale ko kuma sun daidaita a kan yarjejeniyar da aka kulla a birnin Paris a kan canjin yanayi. Bayan an gama taron kolin ƙungiyar G20 gobe Lahadi da kuma G20 shugaban na Amurka zai tattaki zuwa ƙasar Vietnam da ƙasar Laos domin halartar taron ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asia da za a yi daga ranar Talata zuwa ranar Alhamis idan Allah ya kai mu. Shugaba Obama zai tunkari batutuwa da dama masu sarkakiya a wajen taron kolin kungiyar G20, inda ake sa ran shugabannin da za su halarci taron za su tafka muhawara akan hanyoyin da suka dace na farfado da tattalin arzikin duniya da kuma yadda ƙasashe za su tunkari canjin yanayi. Shugaban ƙasar Philippines Rodrigo Duterte yau Asabar ya ayyana dokar ta ɓaci a kan rashin bin doka da oda bayan da aka kashe mutane 14 da raunana wasu da dama a sakamakon tashin wani bom. Wasu daga cikin waɗanda suka ji raunin suna cikin halin rai kwakwai mutu kwakwai. Bom ɗin ya tashi ne a jiya Juma'a a wata kasuwa a garin Dabo garin su shugaban ƙasar. A lokacin da bom ɗin ya tashi, shugaban yana garin to amma kuma baya kusa da kasuwar. Kungiyar ‘yan yakin sa kan Abu Sayyaf ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. Dokar ta ɓacin da aka ayyana a kan rashin bin doka da oda ta tanadi sojoji za su yi aiki kafaɗa da kafaɗa da ‘yan sanda domin kafa wuraren bincike da kuma ƙarin yin sintiri. Shugaba Duterte ya ce yanzu mayakan ƙasar da sojoji da kuma ‘yan sanda tare su za su tafiyar da harkokin ƙasar bisa wasu ƙa’idodi ko kuma sharuɗa. Bam ɗin ya tashi ne a ɓangaren kasuwar da ke kusa da otel ɗin Marco Polo, inda galibi shugaban ƙasar ya fiye sauka. Shugaba Duterte dai ya shafe fiye da shekaru 22 a zaman magajin garin Dabo kafin ya zama shugaban ƙasa a watan Yuni. Ƙungiyar Abu Sayyaf ta ayyana yin biyayya ga ƙungiyar ISIS. Dukkan ƙungiyoyin biyu sanannu ne wajen kai munanan hare-haren bama-bamai da sace mutane domin neman kuɗin fansa da kuma filla kawunan waɗanda suke garkuwa da su. To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labaran. Da sanyin safiyar yau Asabar girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.6 ta afkawa jihar Oklahoma da ke tsakiyar yammacin Amurka, kuma an ji motsinta a ɓangare da dama na tsakiyar Amurka. Ba a ba da rahoton ko wani ya jikkata ba, to amma kafofin yaɗa labaran jihar sun ba da labarin cewa mazauna Oklahoma, babban birnin jihar, sun ba da rahoton cewa girgizar ƙasar ta yi ɓanna. Girgizar ƙasar ta yi wa jihar Oklahoma ta zama daidai da wadda ta faru a jihar a shekara ta 2011, a zama girgizar ƙasa mafi ƙarfi da ta afku a jihar. Shugaban ƙasar Zimbabwe ɗan shekaru 92 da haihuwa ya koma gida bayan da aka yi ta yata jita-jitan cewa ba shi da lafiya. Yau Asabar jirgin da ya jigilar shugaban Mugabe ya sauka a birnin Harare. Rahotanni sun bayyana cewa shugaban, wanda ya fi kowane shugaban Afirka daɗewa a kan mulki, ya tafi Dubai a can daular ƙasashen Larabawa domin a yi masa jinya. ‘Yan ƙasar dai suna ta ƙara jin takaicin yadda shugaban Mugabe ɗin ya kasa gabatar da manufofin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. A kwanan nan jam’iyyar ZANU-PF wadda take jan ragamar mulkin ƙasar ta kori tsaffan wakilan jam’iyyar waɗanda da su ne aka yi yaƙin kwatowa ƙasar ‘yanci, bayan da suka ce shugaban Mugabe yana gudanar da mulkin kama karya. Tun dai 1980 shugaban Mugabe yake jan ragamar mulkin ƙasarsa. Dubban mutane ne suka yi layi a titunan Tashkent, babban birnin ƙasar Uzbekistan, domin girmama da daddan shugaban ƙasar Islam Karimov a yayin da aka wuce da gawarsa. An binne shugaban ne a birnin Samarkand, inda aka haife shi. Jiya Juma'a gwamnatin ƙasar ta ba da sanarwar rasuwar shugaban, matakin da ya kawo ƙarshen raɗe-raɗen da aka yi ta yi cewa ko shugaban yana da rai ko kuma a'a. Hukumomin ƙasar sun ce marigayi Karimov ya yi kwanaki baya cikin hayyacinsa. Marigayi Karimov ya share fiye da shekaru 25 yana jan ragamar mulkin ƙasar. ‘Yar autan Karimov mai suna Lola ta yi juyayin mahaifinta a saƙon da ta sa a dandalinta na Facebook, inda take cewa Allah ya gafarta masa. Dubban mutane ne kuma suka mai da martani ga saƙon nata.
Labaran duniya kenan, a gama ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Jummai Ali ta gabatar. Hukumomi a Saudi Arabia sun dauki sabbin matakai na hana turereni yadda ta halaka rayuka masu yawan gaske a hajjin bara. Ga Mustafa Nasiru ba tsari da cigaban wannan rahoto.
Sabon tsarin dai shine kowace ƙasa an bata lokacin da alhazanta za su gudanar da jifar a ranakun jifa na biyu da na uku. Wannan dai shine karan farko da gwamnatin ƙasar ta Saudiya ta ɗauki irin wannan mataki, tun bayan masifar turmutsutsin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a shekarar bara. Amirul Hajjin Najeriya ya tsunufe Alhaji Yahya Abubakar ya ce suna faɗakar da alhazan Najeriya akan wannan sabon tsari.
Saboda haka abubuwan shirye-shiryen da suka yi na hanyar da za a bi da kuma lokutan za a bi su dukkanin muna duba cewa lalle an bi wannan tsarin da suka yi, insha Allah irin wannan abu da aka samu bara ba zai faru ba kuma da izinin Allah. Amma muna so mu sake tunama lazimin musamman 'yan Najeriya su kula da wannan dokokin da kuma hanyoyi da kuma lokutan da aka ajiye za a fita inda za a je da kuma inda za a sauka ko kuma inda za a bi da kafa ko kuma inda za a bi da motoci.
Jami'in hukumar alhazan jihar Niger Alhaji Attahiru Baladoku shi ma ya ce yana da imani tare da nuna gamsuwa akan matakin na hukumomin ƙasar Saudiya a wajen jefar.
Idan abu ya faru aka samu matsala, to da zarar an kammala misalin ta aikin haji, da zarar an kammala za su nada kwamiti wato wanda zai bi diddigin yaya za a yi a warware wannan matsala. So don haka ina kyautata su in Allah ya so bisa yadda suka saba shekarun baya, za insha Allah abin zai kyautatu ma.
A bana dai alhazan Najeriya na fuskantar karancin kudade a sakamakon karancin dala daga can Najeriya. Babban jami'in hukumar alhazan jihar Kebbi Sheikh Abubakar Giro Argungu ga shawarar da ya bayar akan wannan lamari.
A dola din nan matsalolin ta ma yayi yawa kware bayan dai ta yi tsada ba a samun ta sannan doka ce ta duniya ka zo da ita da dan yawa yawa za a dauka ko kana cikin wata kungiyar ta'addanci ta duniya ayi ta tuma ka airport ayi ta baka wahala ga alhazan mu da yawa sai mun ga maskiri ne a dawo da mu mu zo mu ba da kariya akan su akan wannan dola don haka idan zai yi muna roƙon wannan dattijo mai albarka mai adalci shugaban Najeriya da ya sanya baki a dawo a dinga ba su kuɗin Saudi Arabia tunda ma dai dukkan nan ba America ake aikin hajjin nan ba Saudiya ake yin shi.
A halin da ake ciki dai hukumomin kasar Saudiya sun sanar da ranar 12 ga watan Satumba a matsayin ranar sallar layya yayin da za a yi hawan arfa a ranar Lahadi 11 ga watan na Satumba. Mustafa Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Madina, Saudi Arabia.
Yanzu kuma sai jihar Taraban Najeriya inda rundunar yan sandan jihar ta fara binciken kungiyoyin sa kai waɗanda a baya sukan taimaka jami'an tsaro sakamakon ƙarin fitintunu da aka fuskanta a sassan ƙasar daban-daban. Wannan ko watakil ba zai rasa nasaba ba da zargin da ake yi wa wasu kungiyoyin da cewa suna wuce makadi da rawa. Ibrahim Abdulaziz yana da cigaban wannan rahoto.
CP Yakubu Yunana Babas, kwamishinan yan sandan jihar Taraban, wanda tun farko ya yaba da ayyukan aljihan, ya ce fa akwai wani hanzari da ba gudu ba.
To aljihan kokarin da yake ya yi a wasu wurare shi ne ya sa aka kawo shi na sami labari ya zo ya kakkama barayi, ya kakkama makamai a hannun barayi, ya kawo ɗin yama nuna maka hotunan da na zo na samu wanda aka ce shi ne ya kawo. To amma na sami koke-koke a kan shi don na iya tunawa wasu sun zo nan gabana suna bani labari a kan shi. To ni kuma na ce to lalalalai ina so yi dan bincike a kan shi.
Sau tari ma dai akan zargi irin waɗannan ƙungiyoyin sa kan da wuce makadi da rawa wajen yankewa waɗanda ake zargi hukunci ta hanyar ɗauri da ma sauran nauyin azabtarwa. To koya masana shari'a ke kallon ayyukan irin waɗannan ƙungiyoyi a yanzu, barista Idris Jalo wani lauya ne mai zaman kansa ya kobaina abin da doka ta tanadar.
Su yan sanda sukan iya amfani da wasu mutane don su cimma burin da doka ta ba su, amma babu dokan da ya ba wani daban ya kama mutum ya ajiye shi ya hukunta shi akan laifi kan kowane laifi ne sai idan ya kai ma hukuma. Waɗannan mutane da yan sanda su iya amfani da su ma dole su inda sun kama mutum su kawo ma yan sanda atake yan sanda dake da haƙƙi su yi bincike akai sannan su kai su kotu ko kuma su tura su ma'aikatan shari'a.
Shi ma da yake zokaci kan wannan batu Dr. Bawa Abdullahi Wase wani masani haka tsaro a Najeriya na mako ganin akwai buƙatar hukumomin tsaro a Najeriya da suke gudanar da bincike.
Akan samu watan basira daga gurin jami'an tsaro waɗansu su shigan burtu su zo su ce za su taimaka musu alhali kuma suna yi ne don su nemi kariya su sauya kamanni an ji masu koma su je su yi barnan su zo su bugi kuma su tafi da dukiyoyin da suka ɗauka ta wani bangare. A duk lokacin da jami'an tsaro suka ga wani ya zo ya ce zai taimaka to shi ma karan kansa ba tare da ya sani ba ya zama a tambayi tarihinsa na farko yaya yake zama yana zama bilhaki da gaskiya ne ko mara gaskiya. Na biyu kuma a tabbatar cewa ba shi da wani tarihi wanda ya nuna shi ma mai barna ne. To idan ba a yi haka ba za a yi kiso da kwarkwata.
Wannan mako na zuwa ne yayin da tu'annatin masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ke ma ƙara ƙazanta a jihar, lamarin da ya kai hatta nan Jalingo Fada jiha jama'a ma ba su tsira ba kamar yadda ya faru a bakin bankin Zenith inda aka yi awon gaba da wani matashi mai kimanin shekaru 28 da haihuwa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga
Jalingo. Yeah.
A gaida Ibrahim Abdulaziz, muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Murya Amurka nan birnin Washington DC karfe 11:15 kusan da rabi. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji amsoshin tambayoyin da aka yi ne game da wasu kalmomi da kalamai na Hausa. Sa'idu Abdullahi da Maturu na son sanin abin da yasa ake yi ma Bahaushe kirari da Bahaushe jikan jaji, da kuma alakar kirarin da karin maganar nan na fargar jaji. Shi kuwa Sabu Bello Hanafari cewa yayi me ake nufi da har abada, shin menene abadan, kuma menene asalin kalmar. Su kuma Jinaidu Sani Magama da Nazifi Hadi da Hafizu Balaraba Gusau sun ce suna son sanin asalin karin maganar nan na Allah ya fada a'iga rogo. Suka ce a ina wannan karin maganar ya samo asali a Hausa? Dan ansar waɗannan tambayoyin mun tuntubi masanin harshen Hausa da tarihinsa da ke cibiyar adana kayan tarihi na birnin tarayyar Najeriya Abuja, Malam Sani Balankaru, wanda ya fara da ansa tambaya kan karin maganar nan na Allah ya fada a'iga rogo.
Assalamu alaikum. Idan masu sauraron mu Jinaidu Sani Magama da Nazifi da kuma Hatibu Balaraba Gusau suna tare da mu, muna iya cewa karin magana tana daga cikin abubuwan da kowane harshe yake haifarwa. In ba za a manta ba, Bahaushe yana da karin maganganu masu dimbin yawa, kuma waɗanda masana harshe na Hausa suka rarraba rukuni-rukuni. Wannan karin magana suna cikin rukunin karin maganganun da suke da asali da tarihi. Kamar irin karin maganganun nan da ake cewa gobara ce ta ajiyar, daga wannan karin magana ta yi alaƙa da tarihi.
Ƙwarai kuwa.
Jifan gajiyar baitu, yaran gangar Auzunawa, samun turar ƙusau ko a kofa da sauransu suna cikin rukunin karin maganganun da ke da alaƙa da tarihi. Wannan karin magana ta Allah ya fada a cikin rogo, kamar yadda yana alwayar, ba a faɗi garin da take ba. Sai an ce wata mata ce mai kazar-kazar, mai ƙoƙari, mai hazaƙa na neman kuɗi. Aka ce sai kuma ta samu matsala, sai ta jarraba sana'o'i tana faduwa. Ta kama wannan sana'a yau ba fita, ta kama wata ba fita. To ana haka rannan dai sai ta ce bari ta jarraba rogo. Ta kama rogo tana yi. Ranar farko mutane suka zo suke tambaya abokan wutarta, a yau a rogo kuma aka koma? To ka san al'adar Bahaushe a wajen sana'a, duk abin da ya fara na farko din nan yakan kyautar ko ibabba da wani fa'ari a ciki a matsayin kyauta ga abokan wutarta. Ita ɗan fara bada rogo ana ci, ana yabanta, wasu na zuwa suna ɗiba. Duk wanda ya ce zai ba da lalata, a ita koma rogo. An ɗanɗana kuma a ci rogon a ci ku da daɗi, a iya rogo. To shi kenan kuma rogon da ta yi a wannan rana kuma ta ilimi ya ƙari ƙarƙaf babu ciniki. Shi kenan sai a ita kama kuma addu'a. Ya to, Allah kuma ka fidda a yi ga rogo. Wato tana ganin kamar ta gujewa waɗansu suna ƙusan da ke a baya. Gashi ta kama wani, gashi dai mutane sun karɓa, amma kuma da alama kuɗin da aka sa wajen sarrafa sana'ar ba za su dawo ba. Saboda shiga wannan addu'a tata cewa Allah ya fidda ita, wato Allah ka fidda a'iga rogo, kamar da aka kwaito cewa ita ce ta faɗa haka. Shikenan kuma sai mutane suka ji haka, sai ya zamanto kuma ana danganta ita wannan magana da ita. Ita shiga matsala ko wata ta shiga matsala, ake masa fatan fita daga matsalar, to sai a danganta wannan karin magana da mutumin. Yadi yadda asalin wannan karin magana take, ko da yake har yanzu ba a tabbatar daga garin da akai abin ba.
Lallai wannan bayani ya yi ma'ana sosai, kuma da fatan masu tambaya za su amfana, za su fahimta. Malam Sani, sai kuma wata tambaya da ta fito daga Sabu'u Bello Hanafari, ƙaramar hukumar Jama'ari jihar Bauchi. Mai cewa don Allah idan da hali ina son an samu wannan tambayar kamar haka. Menene ake nufi da har abada? Shin menene abada ɗin? Kuma menene asalin kalmar?
Idan Sabi'u Bello Hanafari yana tare da mu, wannan kalma ta har abada wato kalma ce harɗaɗɗiya da aka harɗa ta ko aka jera ta da Hausa da kuma Larabci. Kadura kalmomi biyu ne, har da kuma abada. Har na nufin wato har lokacin abiyoyi
da
faru. Abada kuma asalin ta Larabci ce, kalma ce mai farashi. To ita kuma kamar da na sha faɗa, kasan dangantakar Larabawa da Hausawa ta daɗe musamman shigowar Musulunci. Lokacin da Musulunci ya shigo, Hausawa suka karɓi Musulunci, kalmomi da yawa sun shigo.
Ko
da ke wasu sun shigo ma tun Larabawa na mu'amala da Hausawa.
Haka.
Yawa. To ita abada wato tana nufin lokacin da ba shi da ƙarfi. Ma'anar kenan a Larabci. Kuma ka san shi ma kansa Larabci wasu abubuwan Qur'ani ne, ba shi da waɗansu kalmomin Qur'ani ne kawo miki. Wannan kalma ce ta tauhidi, wannan tauhidi ne zo ne dan siffar Ubangiji a matsayin cewa shi Ubangiji a cikin Larabci ce to azali abadi, shi ne wanda yake ba shi da farko kuma ba shi da ƙarshe a cikin Ubangiji ne.
To yanzu a wannan zamani idan aka ce har abada ana nufin yaya kenan?
Ana nufin abin da zai wakana ko zai wanzu har tsawon lokacin da ba shi da lokaci.
Bai da ƙarshe kenan.
Yau abin da ba shi da ƙarshe.
Ikon Allah.
Malaman saure sukan fatanta misali faru Ubangiji da cewa tun zamanin babu kariga. Ubangiji fararre ne tun zamanin babu kariga. Kace shi kuma wanzage ne zai shiga da wanzuwa har zamanin da ba shi da ƙarshe. Wato.
Har abada.
Ita dama abada ɗin tana da 'yan uwarta da suke jirawa tare, ita ce azal.
To azal. Tun fil azal.
Fil azal, yawwa. Dama tare suke jirawa a cikin tauhidi.
Ikon Allah.
Yawwa.
Da fatan Malam Bello Hanafari ya ji wannan bayani naka. Sannan kuma akwai wata tambaya kuma da Malam Sa'idu Abdullahi da Maturu jihar Yobe Najeriya ya yi, cewa shin me yasa ake yi wa Bahaushe kirari da cewa Bahaushe jikan jaji, kuma menene alakar kirarin da karin maganar nan na fargar jaji?
Idan shi mai tambaya yana tare da
mu.
Gaskiya ne, wannan kalma ko kuma kirari Bahaushe jikan jaji tana da alaka da fargar jaji kwarai da gaske. Wacce ta farko ɗin fargar jaji ita ce ta haifi wannan. Ita ce ta haifi wannan. Domin shi jaji dai kamar yadda muka sani a cikin labarinsa wani gwarzo ne jarumi wanda aka san shi da jarumtaka kwarai da gaske, kuma wato hakikarsa ma faskararre ne saboda yana da shiri da wato tsatsuba da abubuwa dai daban-daban na jarumtaka. Sannan nan sai 'yan fashi aka ce suka rufa shi. Kenan sai kuma ya zama to jaji dama yana da layar zana. To layar Badu. Kafin jaji ya farga artabin da yake da waɗannan mutane sun fille mishi wuya. Layar zana a wuyarsa. Sai da kai ya rabu da gangar jiki jaji ya matsa layar.
Iko Allah.
Gangar jiki ya ɓace amma ga kai a ƙasa. To kaji asalin wannan kirari na fargar jaji.
Wato ya makara kenan Malam Sani?
Kware da gaske makara. Shi sa idan mutum ya yi abu ya zo kuma daga baya yake da na sani sai a ce mishi ya yi fargar jaji.
Iko Allah.
Kuma ya zo yana ya yi abin da akwai lokacin da ya kamata ya abu bai yi ba. Sai kuma daga baya ya tuna ya aikata abin sai a ce ya yi fargar jaji. Ya makara. To. Sai ya zamanto kuma ma'abota sanin azanci da hikima da tafiya ta tafi, sai su kuma su karɓi danganta wannan abu da jaji ya yi da cewa gadon ma Bahaushe.
Ikon Allah.
Saboda suna ganin Bahaushe yana da wani abu shi ma irin sakaci irin nasa.
Wato kenan Bahaushe yana jinkiri wajen yin abin da ya kamata kenan a rayuwar shi.
Wata al'ada da mu muke gani mu Hausawa muke da ita a tsakaninmu cewa muna da jiki ko muna da sakaci a wajen yin wasu abubuwa. A maimakon a yi su a kan lokacinsu da zamaninsu. Yawwa har a jinkirin da kuma wani lokaci ya zo a ya gagara har wato abin ya nemi fassara a yi shi.
Iko Allah.
To shi kenan su kuma dattawa magabata. Kuma abota sanin azanci. Sai idan irin wannan ta faru mutum ya yi abu
an
gajiyaji. Kuma dan a kusa da shi, dan a kusa da mutum, ko a kusa da kai, ko a kusa da mutum rai, sai a ce masa ai ni da ma Bahaushe kan jaji.
Oh, wato gado yayi ba laifi bane sosai.
Ba, ai Bahaushe. Ba mamaki ya gaja.
Ikon Allah.
Inda masana Hausa masu zurfi suka bincike suka tabbatar da shi a kai.
Ikon Allah. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sani Balankaro na cibiyar adana kayan tarihi na Abuja da wanda ya hada mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To a gaida malamai, yanzu kuma sai a gyara zama ga kadan daga cikin ra'ayoyi da ku aika mana ta email. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyi da kuka aika mana ta email. Wasikar mu ta farko ta fito ne daga hannun baban gida Yusuf, yana cewa dan Allah ku bamu dama mu yi kira ga gwamnatin tarayya dan su matsakaimi akan mutanen nan masu yin garkuwa da mutane don neman kudin fansa. Wallahi waɗannan mutane suna matukar kimana tuwa ƙwarya, inda kuwa baban nan sun shiga ƙauyukan Rijau sun saci manya-manyan mutane. Fatan gwamnati za ta ji kiran mu. Ta gaba tana cewa zuwa ga sashin Hausa na muryar Amurka, hakika yunkurin gwamnatin Birtaniya na fara maido wa Najeriya kudadenta da aka sace aka ajiye a ƙasar abin a yaba ne matuƙa. Da fatan gwamnatin Najeriya za ta yi amfani da waɗannan kudade wajen samar da ababen more rayuwa ga al'ummar ƙasa. Daga Muhammadu Salihu Ƙauran na Moda, jihar Zamfara. Ta ƙarshe tana cewa jagoran ƴan adawan ƙasar Gabon ya kamata ka garzaya kotu domin ƙalubalantar zaɓen da aka yi wadda aka ayyana da cewa ka sha kaye. Bayyana kanka a matsayin shugaban ƙasa, hakan ba zai haifar wa ƙasar ku ɗa mai ido ba, domin zaman lafiya dai yafi zama ɗan sarki. Daga Haruna Muhammad Katsina. Masu sauraro, abin da ya sauka kenan cikin wasiƙu da aka rubuto, ku ci gaba da rubutawa, sannan hankali za mu karanta. Madalla, mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai wannan karon a takaice.
Yau Asabar da rana agogon ƙasar China, shugaba Barack Obama na Amurka ya isa birnin Hangzhou, inda ya iske sauran shugabannin ƙasashe da za su halarci taron ƙolin ƙungiyar ƙasashe masu arzikin masana'antu da ake cewa G20 a takaice. Shugaban ƙasar Philippines Rodrigo Duterte yau Asabar ya ayyana dokar ta ɓaci akan rashin bin doka da oda, bayan da aka kashe mutane 14 da raunana wasu da dama a sakamakon tashin wani bom. Wasu daga cikin waɗanda suka ji rauni suna cikin halin rai kwakwai matukwakwai. Da sanyin safiyar yau Asabar, girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 5.6 ta afkawa jihar Oklahoma, inda wato da ke tsakiyar yammacin Amurka, kuma an yi ji motsinta a ɓangare mai girma na tsakiyar Amurka. Ba dai ba da rahoton ko wani ya jikata ba, to amma kafofin yaɗa labaran jihar sun ba da labarin cewa mazauna Oklahoma, babban birnin jihar, sun ba da rahoton cewa girgizar ƙasar ta yi ɓarna.
Kuma da lamar sauraro, abin da ya sauka kenan cikin shirin a halin yanzu. Sai kuma can ba Alisha, za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin na madadin Juma'a Ali, wacce ta tsaya da gabatar da shirin, da Tsion wacce ta kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu, da kuma injiniya da ya rika mata a nan ne Sahabu Imam Ali. Zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.